mu zauna, wadda muna da kyakkyawan zaton za mu iya haƙuri da junanmu na wasu awowi ma, ba wai ƴan waɗannan mintocin ba. So kuma duk wanda ya zo nan ya zo ne don kansa, don kuma ya amfana, don ya samu lada. Baka zo don ka burge wani ba, baka zo don ka takura wani ba, ibada ce ta kawo ka. Saboda haka a yi haƙuri a bi waɗannan umarni da su wato ‘yan agaji suka kawo, domin mu zauna lafiya kuma mu samu abin da muke nema. Kuma banda wannan, muna son a yi mana kyakkyawan saurare, domin Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani, ya ce ba za ka iya amfanuwa da wannan Alƙur'ani ɗin ba sai wanda ya jefa jinsa ya kuma jefa tunaninsa zuwa ga Alƙur'ani, to zai amfana. Saboda haka muna fata cewa za a yi kyakkyawan sauraro don a amfana. Wannan kenan. Sannan wani abu da nake son in gaya wa mutane, wato a yawaita yi ma ƙasan nan addu'a. Idan ba mu gane ba, to lallai lallai abubuwan da suke ta faruwa ɗin nan ba su da daɗi. A daina yi wa ƙasar mummunan baki, a daina yi mata mummunar addu'a, a rinƙa yi mata kyakkyawan zato, a rinƙa yin kuma addu'a da zaton alheri a gurin Allah, zai canza komai. Duniya babu wani abu da yake permanent. Dukkan komai da ka gani a duniya temporary ne, don lokacinsa ya yi zai gushe. Ana shan wahala da abubuwa da yawa, amma waɗannan ba su ne suke nuna zama na tututur za a yi ta yi haka cikin haka ba. Da ba a yi ba zuwa ya yi, kuma da ya zo zai wuce. Mu yi ma Allah wannan zaton, sai mu saka ƙasar cikin addu'o'inmu. Kuma waɗanda suke jagoranci, a yi addu'ar Allah ya dawo da hankalinsu kan hanya. Domin a yanzu akwai alamar kamar hankalinsu ya fita daga kan hanya. Saboda hankalinsu ba kula ma yake da abin da talakawa suke ciki ba. Yanzu abin da ya fi damunsu shi ne kawai ƙaura daga wani guri zuwa wani guri, da kuma canza katunan jam'iyyu, kawai shi ya dabe su yanzu a gabansu. Mu kuma wasu mu suna nan ba sa bacci saboda yunwa, wasu mu gidajensu an ƙona, wasu mu an saci ƴan uwansu, wasu ba su da kuɗi, ba su da abin da za su ci abinci, wasu na kwance a asibiti, wasu ba su da ilimi. Duka waɗannan abubuwan sun dame mu, amma sai ka ga ana ta wani surutun da ba shi ne ba a kan al'umma ɗin. Saboda hankalin ya ɗan karkace ya koma kan wani abu. Kuma yanzu ina jin har zuwa 2027 ɗin nan da wuya a samu hankalinsu, don kamar a gigice suke. Sai dai Allah ya shirye mu dukanmu da mu da su gaba. Amma su dawo su kalli mutane. Wannan shi ne yanzu kawai sara ce, kamar yayi ne kawai. An ƙaura an tafi can, an je can an yi wane ne. Ni abin da ma nake jin tsoro shi ne, kada Allah ya tattara mutane kuma a wani taro a wani lungu kuma duk ya rusa su. Wallahi ina jin wannan tsoron abu. Ina jin tsoro, ina gaya muku ba mu san abin da Allah zai ba. Amma su rinƙa tuna wata aya a cikin Suratul Qamar, aya ta 40, ina jin zuwa 42 ko da uku. Allah ne yake magana da kafirai, suka damu annabi, suka cuce shi, suka azabtar da shi, suka yi takura shi, suka karya tattalin arziki, suka komai. suka yanke hulɗa ma da manzo Allah ba a kasuwanci ma da shi da waɗanda suka yi imani. Allah ya kalle su sai ta am yaquluna nahnu jami'un muntasir, ni ko waɗannan mutanen cewa suke wai su jama'a ce wanda za su taimaki kansu da kansu, za su haɗa kai wancan ya fito daga can ya dawo nan, wancan ya fito daga can ya dawo nan, wancan ya fito daga can ya dawo, wai haka suke faɗa, nahnu jami'un muntasir, mu jama'a ce fa wanda za mu taimaki junanmu ko ana so ko ba a so, haka suke ta faɗa a wancan lokacin. Jami'un muntasir am yaquluna nahnu jami'un muntasir, sai Ubangiji ya ce in dai wannan ita ce gadaran ku, ku fita can ku je can ku tattaru gaba ɗaya, sai huzamul jam'u, Allah ya ce duk zan rusa taron. To ni ina jin tsoron wannan wallahi, kada ku tattaru hukuma Allah ya zama sai huzamul jam'u, zan rusa taron gaba ɗaya. Wai walluna dubur, kuma za a juya baya a gudu, haka Allah ya nuna. Ba wai fata muke musu ba, amma talakawan ƙasar nan suna da haƙƙi kuma suna jin yunwa, kuma an tsangwame su, talauci ya dawo mutane, yunwa ta dawo mutane, kashe-kashen rayuka ya dawo mutane, saboda haka ƙona gidajen mutane ya dawo mutane. Wannan lamari ku duba shi ƙwarai da gaske masu mulki, dan ina jin tsoron jinin waɗanda ake zubarwa a kama su a shigar da su daji, da wuya ina jin Allah ya bar shi haka kawai, da wuya Allah bai ramuwa ba, da gaske nake faɗi wallahi, ina tausayin waɗannan mutanen da suke mulki, da gaske ina tausayin su, saboda za ka ga an fasa ƙauyuka an yi abubuwa, amma sai ka ga ba a ma kula da wani lokacin ko jajantawa ma ba a samu. To kai bayin Allah da ake musu, Allah yana kishin su taɓa su matsala ne, ina jin tsoron a dawo gwamnatoci musamman gwamnatocin arewacin Najeriya su dawo su kalli abin da ake, kuma su haɗa kai su yi abin da duk zai kamata. Cikinmu nan yanzu akwai yara, akwai marayu, akwai wasu iyayensu ne sun mutu sun bar matar, a irin wannan halin an zo an kama baban yara an tafi da shi an bar uwar da yaya ba abinci ba komai, an razana su. Ina abin da ya faru a yankin Kindigaɗin nan, ai abin tashin hankali ne, abin jajantawa. Irin wannan abin Allah baya barin jini ya zube haka kawai, asali ɗan adam ginin Allah ne. To waɗanda Allah ya ba su mulki su yi iya bakin ƙoƙarinsu, mun san suna yi, amma su ƙara a kula da wannan al'amari, Allah ya taimake mu. Wani ya rubuta takarda a tafsirinmu na FMC wanda muka yi da yamma, amma ina ganin in mun karanta ta a nan ba laifi. Yana kira ne, ya ce da Allah a yi kira ga hukumar ruwa ta jihar Gombe, Water Board, ya ce ana fama da rashin ruwa. Haka ya faɗa, ya ce ga kuma watan Ramadan, su taimaka su ba da ruwa don a samu sauƙi. Kawai abin da ya faɗa ke to, muwa mun goyi bayan takardar, domin ni yanzu ina jin na kai wajen sati bakwai ko takwas ban ga ruwan ba, a da gaske ne, kuma na biya kuɗi, ba a bi na bashin komai, in kuma ana bi na bashi a gaya mu. Maganar gaskiya ce guda ɗaya ne, saboda haka har wakili na wakilta a can ma'aikatar, nace idan lokaci ya yi a sanar da ni in biya, kudin ruwa bana wasa da shi da kudin wuta. Ko shekaran jiya can na biya 50,000 kudin wuta. Da gaske ne, in ka je kofar gidana za ka ga takardar amalle. To kuma idan na biya me zai hana ba zan yi magana ba? Wai in tunda na biya ba zan yi magana ba? To ai kai ma ka biya, wancan ma ya biya. To kuma dole a yi magana. Kuma watan Ramadan muna buƙatar ruwa. Da Allah gwamnati ta kalla, ba a daina yi mana fassara ba wasan ku muka yi ba. Amma mu ma kuma dole ne take samu mu yanzu kaga an rubuta mun takardar ne saboda in faɗa. Kuma ko zan yi baƙin jini a wajen gwamnati sai na faɗa. A shi ne gaskiyar magana. Dan bai wuce ne baƙin jinin ba ai ko? Yawwa. To amma dai ita gaskiya guda ɗaya ce. To amma ni da ban tada hankalina ba akan ruwan saboda aikin da naga ana ta yi sai dai tsammanin wannan aikin shi ya taɓa 5-5 ɗinmu ba a samu ba. Ni kawai a nan na tsaya. Mu kaga tunda aiki ake yi, to ai mu ake yi ba. Kuma wannan gurin da ake aikin zai yi kyau. So ina son da in an yi in hau kar in mutu. Yawa ba wai sai bayan na mutu za a kammala din in hau ɗin ya fi kawai. Ko? Yawa saboda ni hanya ta ce gaskiya. So muna kallon a duba wannan roƙo ne. Ita hukumar ruwa sai ta duba wannan al'amarin. Ta yi abin da duk ya kamata a yi. Sannan kuma ku al'umma yadda na biya kuɗi kowa ya je biya kuɗin ruwan nan. Maganar gaskiya ne ai. Ko ba ruwan ai za ka biya? Saboda kana kan tsari. Ai yarjejeniya ce za ka biya. Ruwan yarjejeniyar dama ba kullum ne sai an kawo maka ruwan ba. Haka yarjejeniyar take. In an samu za a turo ma. In ba a samu ba to kai ma sai kai haƙuri. Amma dai muna da tunanin cewa a tura ɗin. Don mun ja lokaci, ina yanzu rafi wata kusan biyu ban ga ruwan ba. Kuma daga shekaran jiya da jiya da daddare na sha ruwan 40,000 da wani abu. Haka ne ko? Ɗaya da ta zo 20,000 da nawa? 25,000. Ɗayar kuma da ta zo fa? 24. Shi wannan aikinsa wanka ne baya sayan ruwa. Ni nake siya to ba dole in ji a jikina ba kuma kaga in an ce in roƙa ba dole in roƙa ba. To yanzu jama'a 49,000 daga shekaran jiya ba wai ina nufin na shanye wannan ruwan ba ne yana nan amma dai 49,000. Ai ba ka san dole zan yi roƙo. To ina roƙo, nan sauran mutane ma suna roƙo, wata bar ce yake duba al'amari. Allah ya taimaka. Na biyu ina da wani kira, wannan kuma ya shafi gwamnati kai tsaye ba wata ma'aikata ba, don yanzu wata bar muke magana. Wannan ya shafi gwamnati ne kai tsaye da gwamna da commissioner of police. Ni fa sai dai a yi haƙuri. Kaga ni ba na son ziga, ba wani mai ziga ni wallahi. Saboda haka kabbararka ba za ta sa in faɗi abinda ba shi kenan ba. Na ga ni zan faɗi abinda nake kallon ya dace da gwamnati da commissioner of police. Abinda muke roƙo a nan shi ne a sassauta mana dokar mashin ɗin nan. Don ko yanzu na wuce ana rikici. Haka ne ko? Kai da baka motar da na tafi. Ina magana da wanda muke cikin motar. Mun wuce ana rigima. Kaga shi mutum musulmi yanzu yana son ya zo wajen tafsirin. Ba kuma wannan tafsirin kaɗai ba. Akwai tafsirai da ake yin su da yawa da daddare. To a sassauta mana. Da Allah a yi haƙuri a tura ko da zuwa 10:30 ko 11. Dokan nan ba mu ce a ɗauke ba gaba ɗaya. saboda gwamnati ita tafi mu sanin me yasa ta saka me kuma take hange mu me take tsarewa ta bi kowa sani inda yake mata yoyo to amma za mu roƙa ne cewa tunda wannan wata mai alfarma ne a sassauta zuwa 11 dare kai kuma in har Allah ya sa aka sassauta kai kokari ka bi doka domin idan baka bi ba to shikenan fada da wanda yafi karfin ka ka daina yi dan ka tsaya kana hayaniya sai su kwakwale ka kawai ba ruwan su an kwakwale ka kuma an karbi mashin din shikenan sai aje a ajiye mashin kai ma a ajiye ka kuma wallahi ba yadda za a yi ka fito in ba sun ga dama ba dan haka in Allah ya sa an sassauta a bi doka wannan shine abin da ya kamata saboda tun da wannan gwamnati ta nace ta ki ta sassauta dokar to akwai wani abu da suke hange mu ba mu san shi ba amma su suka sani to amma dai muna roƙo a sassautawa saboda kaga a wannan watar hatta aljanu da shaytanu ai Allah ya daure su to mu din ga ai ya kamata a sake mu a samu daman zuwa masallatai da addu'o'i da ibada yawwa dan yanzu ma sai da muka fara mai majahar da kasar gaba ɗaya addu'a muna roƙo gwamnati ta duba wannan mutum biyu ne kawai muke kallo da commissioner of police da kuma gwamna su ne kawai ba wani waɗannan biyu in sun haɗu suka ce sun ɗaga shi kenan tunda ai su biyu ne suka yi komai ko da ɗayan ya ce baya ciki mu ba mu yarda baya ciki ba wallahi ayi hakuri da ni ayi hakuri wallahi ayi hakuri zai yi wahala ne zai yi wahala ko ya ce baya ciki zai yi wahala a ce an yarda baya ciki zai yi wahala wannan shi ne mu zaton mu saboda haka ku biyu muke roƙo bayan Allah Allah ya sa kuma a dace jama'a abinda ya tara mu shi ne Al-Qur'ani za mu karanta wata aya mai ban tsoro don a kanta muka kwana bara amma kafin fassara ta za mu karanta wani abu da malamai suke kallo na hikimar saukar da Al-Qur'ani ya kamata mu fahimci wannan hikimar idan muka fahimci wannan hikimar to sai mu ɗau an gane karatunmu na bara ya ɗau sati biyu ko sati da wani abu kusan dai sati biyu duk ayoyin sun yi magana akan social media ne kuma na ga ba sai mun sake maimaita ba waɗanda dai suka wa'azantu akan social media ɗayan da ita alkiyama ba wata rai da take iya mallakar wani abu wal'amru yawma idhin lillah yace al'amarin duka nawa ne kuma al'amarin biyu ne ko shiga wuta ko aljanna su biyu ne yace nasa ne ba wanda zai shiga ya tasarrufi amma yanzu na ga har in mutum ya mutu kuna kawo kabarinsa kuma ku hura masa wuta saboda yanzu kun karɓe ma hukuncin shiga wuta kun fara saka mutane wuta tun daga duniya social media ne ake wannan kuma kuna saka waɗanda kuke so cikin aljanna yanzu kun kwace fawar ma ta Ubangijin kun ɗora ma kanku ko jiyan nan wani ya nuna mun ya kunna wani kabari wuta tana ciki wai tana hayaki yana tuburnuwa wai wanda yake ciki ne ake konawa waya gaya maka tsakani da Allah da hankalinka kai ka san ku irin tanadin da Allah ya maka yanzu da kake wannan magana kai ba ka san abin da Allah ya tanada maka ba ku kiyaye kanku tsare kanku kowa ya kokari ya ga cewa yayi abin da zai tsira duniyarsa da lahirarsa malam zai karanta mana ayar ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
تبارك وتعالى يا فداشكم ونن آية yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tafarku irin na shaytan yace man yattabi'u khutuwati shaytan wanda ya bi tafarku irin na shaytan fa innahu shi shaytan ya'muru bil fahsha yana umurni ne da al fahsha والمنكر لكم منكري أبنكي ولولا فضل الله عليكم ورحمته الله يتبادو من فللا فلا رسشي الله دي أكمكو ورحمته دي رحمس دي أكمكو ما زكا منكم من أحد أبدا باب ونطيا دي تكمكو دي تركك يزوى متمن الله يزوى متمن كركي إن بادم فلل الله دي باب ولكن الله يزكي من يشاء الله شيني كدي مي تركي ودي غداما والله شي الله سميع عليم الله مي جي دي كما مسني ني ده حالين ده متاني سكي تشي cikin wannan aya akwai abubuwa da yawa wanda zamu zo mu yi magana akan su amma kamar yadda na gaya muku za mu yi magana a kan hikimar saukar da wannan alƙur'ani wanda a wannan watan aka saukar da shi alƙur'ani domin ka gane cewa hikimar da ta sa aka saukar alƙur'anin nan kana amfanuwa da wannan hikimar ko baka amfanuwa da ita a cikin ayar akwai gabar la tattabi'u khutuwati shaytan to kada ku bi tafarki irin na shaitan khutuwatu shaitan malamai sun yi rubutu a kai wato wasu abubuwa ne da shaitan yake zuwa ya ta yi wa mutum kuma za mu faɗe su a nan gaba ba za su samu ba a yau saboda za mu karanta hikimar saukar da alƙur'ani sannan a ƙarƙashin wannan za mu fitar da sifar masu bin shaitan ba sai mun kira suna ba za mu faɗi sifofi ne inda kana da su to kawai kana bin khutuwati shaitan ne sai ka gyara sa'an nan banda wannan akwai babban aiki guda biyu wanda Allah ya gaya mana shaitan su ya fi ba mu ƙarfi a rayuwa abu na farko ya'mur bil fahsha yana umurtan mutane da alfasha akwai alfasha ta aiki akwai alfasha ta magana akwai alfasha ta sana'a yawa duk waɗannan shedan yana shigowa yana kawo gudumawa su abu na biyu sai ce munkar abinda Allah baya so shi ma za mu yi magana a kansa kaga kenan an samu abubuwa guda uku خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء يأمر بالمنكر تو وَدَنَّنْ أَبُوبُوَا سُوْسُكَ هَلَكَرْدَ دِكْ مَبِيَنْ شَيْطَان أبو أُكُنَّنْ سُونَ يَكِي زُوَا مَسَا فَيَدْ إِمُنْ يِبَيَانِي ذَاكَ إِيَ فَهِمْتَرْ يَا زُوْمَكَ قَوْبِيَ زُوْمَبَا إِذَنْ يَا زُوْمَكَ تُزَامُ فَدِ إِلَاجِ ana za mu ba da magani don wadannan abubuwan cututtuka ne idan an bace su to za a gaya maka magani. To sai Allah ya kawo wata magana ya ce wa laula fadlullahi alaikum, ba dan falalar Allah ba. To muna son ka gane me falalar Allah din da yayi a kanka dan ba dan ita ba da ka bi shedan. To ya kamata ka gane falalar dan kuma idan kana da ita to shikenan sai ka ƙara gode ma Allah. Idan ku ba ka da ita to sai kai kokari ka siffantu da ita. Wa rahmatuhu, sannan za mu ga rahamar Ubangiji mecece ita. Domin a zaman wannan duniyar ake maganar rahmatuhu, ba a zaman lahira ne yake magana ba. Mun sani cewa an ce rahamar Allah a zaman lahira to aljanna ce. To amma yanzu a duniya ne Allah yake magana da mu, ba wai a lahira ne yanzu bayan an tada alkiyama Allah zai ce ma kar ka bi koduwa su shedan ba. A'a, an gama wannan a nan duniyar yake magana kar ka bi koduwa su shedan. In ban da wata falala da ne a kanka, me ke ce falalar? In ban da wata rahama da ne a kanka, ma zaka minkum min ahadin abada, da babu wani ɗaya da zai shirya a cikinku, ba ɗaya wanda zai shirya. Saboda shedan ya fi kowa shekara a cikin mun nan, kuma ya fi kowa experience, ya buga idan kana mulki, ya buga da masu mulki a can baya kafin kai. Idan ilimi kake gadara, ya buga da masu ilimi kafin kai. Kai in tsabar talauci ma kake gadara, ya buga da talakawan da suka fi ka talauci, kuma duk a cikinsu sai da ya samu wanda ya ja. Saboda haka abinda za mu gaya maka nan babban labari, ka tsaya ka saurara. Yayi da masu mulki, kai har annabawa fa shedan ya je musu, bai ci nasara ba ne, ya je musu amma bai ci nasara ba ne. Shi yasa Allah ya ce in ban da waccar falalar, in ban da waccar rahamar, da ba ɗaya daga cikinmu wanda zai shirya akan hanya ta gaskiya. Allah mun gode ma da ka bamu wannan falalar da kuma ka bamu wannan rahamar. Yace saboda shi ne yake tsarkake wanda ya ga dama, kuma yana ji daga maganganunmu, yana kuma sani daga halayyarmu. To daga cikin hikimar saukar da Al-Qur'ani shine iqamatul hujja ala al-khalq. Allah ya saukar da Al-Qur'ani domin ya kafa hujja akan halitta. Kuma halittar nan karka dauka da mala'iku yake magana, karka dauka da dabbobi yake magana, karka dauka da tsuntsaye ko kwari ko wasu abubuwa, a'a, yana maganar dan ya kafa hujja akan dan adam da aljani. La hawla wala quwwata illa billah. Yanzu Allah ya saukar da Al-Qur'ani dan ya yanke mana uzuri. Qur'ani idan ya hana ka zagi wani, to zai gaya maka sakamakon zagin. In ya hana ka ci dukiyar wani, zai gaya maka dalili. Idan ya hana ka ka zalunci wani, to zai gaya maka sakamakon wannan abu. To idan ya hana zina, zai gaya maka sakamako. Idan ka kauce ma faɗinsa sai kai zina, to Allah ya kafa maka hujja, zai kama ka. Abinda kawai zai raba ka da Ubangiji ko rabu lafiya shine ka tuba. Hanya ce guda ɗaya tal, wallahi in banda ita babu wata, kawai ka tuba. Duk wata dabara, ƴan zandan Ubangiji ba a zuwa a yi mitin da su, su ne mala'iku. La ya suna Allah ne ma amarahu, su kawai umarni suke jira. Saboda haka Qur'ani an saukar da shi, hikimar shi ne na kawo ɗan adam bayan ƙasa ya rayu. Ina da aljanna, ina da wuta, ina da kuma dokoki, wadda na ce in ka hannu a kan kaza, to ina da kazan da zan baka na aljanna. In kuma na ce kar ka yi kaza, to ina da abun da zan biya ka na lada. Idan na hana ka ka aikata, ina da zunubin da zan baka, ina da sikelin awon aiki wadda ya fi ƙarfin abin da likita yake sawa ya ga cututtuka. domin watakila ma'aunin likita watakila ba zai iya fito da misqala zarracin ba amma sikilin ubangiji zai baka mamaki za a dora misqala zarratin kuma nauyin ta zai fito shine Allah yace yara wa ni amal misqala zarratin khairan yara wannan ya isa mu gane cewa ba wasa ne kawo mu duniyar nan ba wallahi ba wasa bane babu maganar wasa a cikin sha'anin ubangiji yana yin wannan dan ya kafa hujja shi yasa yace anzalallahu alkutuba as-samawiyya Allah ya saukar da littattafai daga sama hatta yuqimal hujja ala khalqihi domin ya tsayar da hujja akan halittarsa fala yaqulu kada wani yazo yace mana alahira inji Allah ma ja'ana min nadhirin wala min bashirin wala nadhir ba kada uzuri da zaka zo kace ai me gargadi bai zo maka ba kada uzuri da zaka zo kace mai albishir da aljanna bai zo maka ba ya fada wa tare cewa rusulan mubashirin wa munzirin manzalin turo suna albishir da cewa duk wanda ya aiki nagari yana da aljanna akwai gargadi kuma sun yi ga duk abin da ka aikata za ka samu wannan sakamakon li'alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah yace nayi wannan saboda kada hujja ta kasance ga wani mutum bayan na aiko manzo gwamnati ta yi shela a radio ta sa signboard ta yi menene ta yi komai an gaya maka an yi komai ka zo ka karya mata doka na ku shirya ne ai an yanke maka uzuri saboda haka idan ka karya wannan dokar to ka san abin da ka ja ma kanka ka san hukuncin da za a maka don haka har signboard Allah ya kafa na yadda za a yi ka shiga aljanna ba ka da wani babban signboard kamar ibadarka ya kafa maka duk ya fada ko ina ka shiga da radio da TV da jaridu da Facebook da ina ne duka ko ina hanyoyin aljanna an kafa maka signboard mai rage maka yanzu sai ka bi amma ka zo kana kallon signboard din sai ka rufe idanu kai abin da ka ga dama Allah ya ce na yanke ma hujja Imam Ibn al-Quddama al-Maqdisi yake cewa wannan aya da Allah ya ce li'alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul yace na'lam anna lillahi alaina hujja wallahi mun sani yace wallahi mun sani Allah yana da hujja akan mu ta wace hanya bi inzalil kutubi wa bi'isati ar-rusul saboda ya saukar da littafi littafai ya aiko da manzanni babu wani abu wannan ɗaya kenan daga cikin hikimar saukar da alkur'ani abinda muke so a wannan gabar kowa ya gane shi ne idan kai sabo kai aikin zunubi ka sani akwai hujjar da za a saka a wuta a kansa domin an gaya maka bakin idan kai sata ka san dalili a kanka cewa dan an hana ka saboda haka Allah zai iya kama ka da wannan zunubi sai dai in ka tuba bi'satur rasul turo manzon da akai dalili ne na hujja akan mutane saboda manzon ya isar wata magana ma da yayi a arfa tana ba da tsoro da ya zo yin maganar sai da ya tambayi waɗanda suke kewaye da shi ya ce nan kam ina muke suka ce arfa ne ya ce musu a wani ranar ake ciki ya ce yau mu arfa ne ya ce a wani gari suka ce a makka ka jubi tambayoyi ya ce to na isar muku da saƙon Allah ya daga hannu ya ce ma Allah ka shaida zan koma gare ka na isar musu yanzu kai kana da wani uzuri sai faɗi kalmomi kamar guda uku yace aradakum dima'akum amwalakum haramun alaikum, kawai sai ya tafi da raƙumarsa. Mutuncinku yanzu mutum nawa kake cewa mutunci a Facebook, mutum nawa ka zaga a Facebook, mutum nawa ka ɓata, manzan ya tafi amma ya gaya maka saƙon, wannan dalili ne na za a kama ka da wannan abin da kake, ko ka daina ka tuba ka nemi ya zira waɗanda ka cewa mutunci, ko kuma wallahi baruwan Allah wanda siyasar ka kana siyasa ne wai wancan ɗan adawa ne ko opposition ne, a'a kai da bai kamata ma kuka nada kanka ɗan adawa ba, shedan ne ɗan adawa ai, amma kar ka je ka fassara su da wannan magana, ina gaya maka wallahi wani in kai wasan sai kokkora maka wallahi ba abin nan. Saboda haka ya nuna kwarai a dalili ƙarfi yace jininku haram, ina masu zuwa yanzu suna kashe mutane, suna harbin mutane, suna kama mutane, suna sayar da mutum su karbi kuɗi. Aradakum haram, yace jininku haramun ne, wa amwalakum dukiyar kuma haramun ne, ka ci dukiyar wani babu dalili. Mutuncinku annabi yace haram, da waɗannan kalmomin ya bar arfa. Yanzu babu hujja a kanka in ka ci dukiyar wani, akwai hujja ko? Akwai hujja a kanka in ka zubar da jinin wani? Akwai hujja a kanka idan ka ci mutuncin wani? To ka daina. Allah ya saukar da wannan littafi don ya yanke maka uzuri, yanzu ya kafa ma hujja. Na biyu daga cikin hikimar saukar da littafi shi ne ta'ayidur rusul wa izharu sidqihim fi da'awahum almuta'alliqa bil bi'sati. Mala yace dalilin saukar da alqur'ani na biyu shine dan Allah ya karfafi manzanni, saboda abinda suka zo da shi ya zama gagarau, ba wanda zai iya zuwa da wannan alqur'ani. Duk inda kuka kai da technology da wani abin da duk kuke jin da shi kuna da shi, ba za ku iya zuwa da alqur'ani ba. Domin ya nuna maka manzon da ya zo da wannan an karfafe shi da abin da ɗan adam bai isa ya zo da shi ba, in ba annabin ba, ba wanda ya isa ya zo da aya ɗaya. Kai Larabawa ma da suke da fasahar magana da balaga da zalaka da duk wani abin da ka sani wanda suke da shi na fasahar magana sun kasa zuwa da daidai da aya guda ɗaya, ballantana da ni da kai da ba ma jin Larabci da mu iya, ba zai yiwu ba. Alƙur'ani ya yi wata magana a kan wani mutum yana da rai bai mutu ba, Allah ya yi magana da shi a cikin surar, ya ce wannan mutumin ɗan wuta ne kuma a gaya masa, ko yana son tuba ba zai tuba ba, saboda Allah ƙur'ani gaskiya ne ya riga ya faɗi magana, wala ba dama ka sama masa tuba, duk yanda za ka yi ba zai iya tuba ba. Annabi ya ce ai Allah ya ce da shi da matarsa duk ƴan wuta ne, wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla summa awda laka fa awda. Allah ya ce fala saddaqa bai gaskata ba, wala salla kuma ba zai yi salla ba, walakin kazzaba wa tawalla sai dai ya ƙaryata ya bada baya. Sa'an nan ya je wajen matashi yana alfahari yau ya ƙaryata annabi. Allah ya ce aula laka fa aula, halaka ta cancanta da kai kuma ba abin da ya cancanta da kai sai halaka. Ya ce kai dan wuta ne za ka shiga wuta. Inda wannan ƙur'anin ba ya zo ya ƙarfafa manzanni ba ne, da wannan mutumin zai iya tuba. Amma kullum kafirci yake ƙarawa har sai da ya mutu ya shiga wutar, saboda manzanni da Allah ya bashi, da ya ba Allah ya ba wa manzan Allah wannan alƙur'ani ya zo ne ya karfafa annabtar annabi duk abin da ya zo da shi gaskiya ne ba wanda ya isa ya zo da shi kuma manzan alqur'anin ya bayyana gaskiyar manzannin wajen da'awarsu wanda take race da cewa za a tayar da mutane na uku daga hikimar saukar da alqur'ani alhukm bainan nasi hina ikhtilaf alqur'ani ya zo dan ya magance sabanin mu a tsakani dan muke sabani da ni da kai sai mu koma alqur'ani alqur'ani ya wargaza tunani na yace ba gaskiya bane to in yi hakuri kawai in bi in tunani in alqur'ani ya wargaza tunanin ka yace ba gaskiya bane kai hakuri ka bi akwai sabani a tsakanin al'umma daga cikin hikimar alqur'ani da mutane suna mayar da sabaninsu ga alqur'ani da tuntuni an gyara shi to ɗaya kenan ko to Allah ya sauke da biyu lokacin ya ƙarfi to mutane suna da sabani shi yasa Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas kaji abinda Allah ya faɗa yace Allah yace mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya sai Allah ya tada manzanni suka yi albishir ya saukar da littafi tare da su kuma domin a yi hukunci a tsakanin mutane ma'ana kenan Allah ya sani cewa wani zai zalunci wani a cikinmu wata za ta zalunci wani wani zai zalunci wata to menene zai yi maganin sabani in mun samu sabani sai a koma wajen alqur'ani to wannan shi ma yana daga cikin hikimar abin da yasa aka kawo alqur'ani domin al'umma in ta yi sabani ta gyara sabaninta yanzu muna da sabani iri dewa a cikinmu kuma wannan sabanin yana cutar da mu ko ba haka ba sabanin zai iya faruwa tsakanin kai da matarka tsakanin kai da 'ya'yanka tsakanin kai da makwabcinka tsakanin garinka da garin wasu tsakanin yankinka da yankin wasu tsakanin ƙasarka da wasu amma alqur'ani ya zo don ya gyara wannan sabani saboda in ana samun sabani to shikenan ba za a samu ci gaba ba duk inda sabani ya shiga ko gidanka ne aka samu sabani da matarka da 'ya'yanka to ba za a samu ci gaban da ake da bukata ba to Allah yana so ya magance mana sabani da yake jawo mana rashin ci gaba na hudu shine alhukmu bainan nasi bil adl Allah ya kawo alqur'ani domin ya hukunci a tsakanin mutane da adalci adalci shi ya rike sama adalci shi ya bar wannan kasar take shimfiɗe adalci shi ya hana rana ta shiga layin farin wata ana zaune a haka akwai wata aya da Allah ya faɗa cikin suratul rahman marajal bahrain yaltaqiyan Allah ya ce koguna ne guda biyu sai ya ce yaltaqiyan suna gamuwa da juna kogi ne biyu amma suna gamuwa da juna sai ya ce bainahuma barzakhun amma a tsakaninsu akwai hijabi ya za ka fasara waɗannan kalmomin guda biyu can ya ce maka suna haɗuwa nan kuma ya zo ya ce maka akwai hijabi in an samu hijabi ba za a haɗu ba amma kuma waye isa ya ce maganar ba haka take ba ba wanda ya isa ya ce maganar ba haka take ba malamai suka ce kalmar da ta fassara kawai shine la ya bugiyan la ya bugiyan wannan ruwan da kake ganin sa kore a ƙwaryar kogi ɗaya wannan ruwan da kake ganin sa yayi fari ai ka san sun haɗu amma kuma mai yasa farin ya kara ya kasa mayar da koren ya dawo fari koren kuma ya kasa mayar da farin ya zama kore shine karmar la ya bugiya ne ba sa zalunci a tsakani rashin zalunci sun yi majunansu adalci shi yasa suka zauna tare yanzu abin da ya cuce mu a ƙasar nan rashin adalci ne
ke sa ba za a zauna lafiya ba duk inda rashin adalci ya shiga ba za a zauna lafiya ba sama ta zauna su bakwai wallahi saboda kowa yana yi ma dan uwansa adalci shi yasa zaman suka zauna lafiya wannan kasan guda bakwai da kake ganin su in an tona su abin da yasa suka zauna lafiya ba su tangal-tangal ɗaiɗaye da adalci ma ɗaya-ɗaya ma yadda ya adalci ma ɗaya shi yasa suka zauna lafiya don haka kasan nan in an ce za a yi adalci zama lafiya za a yi zancen gaskiya guda ɗaya ne amma in an rasa adalci to shi kenan idan ka ga mutum biyu suna faɗa ana zage-zage ana dambe ɗaya ne danne haƙƙin ɗaya bai ba shi adalcinsa ba duk inda ka ga ana faɗa idan matarka da mijinta suka faɗa to rashin adalci ne ya jawo amma in an yi adalci ko aka ajiye shi shikenan alkur'ani hikimarsa shi ne ya sauko domin ya zaunar da ɗan adam bisa adalci a bayan ƙasa idan aka yi adalci kowa zai zauna lafiya na biyar hidayatun nas hikimar saukar alkur'ani shi ne don ya shiryar da ɗan adam idan Allah bai kawo alkur'ani ba to ɗan adam zai zama kamar dabba dabba ce yanzu kai ka taɓa ganin garken tumaki suna tafiya sai ka tsaye da rago a ciki ka ce waye babansa zai amsa maka kuma idan uwarsa ce a gabansa shi ragon zai hana ya barbare ta zai barbare ta saboda hidayar da Allah yake so mu yi ta ba irin ta dabbobin ba ne wannan shiriya shilaya ce ta sanin muru'ar ɗan adam ta sanin mutuncin ɗan adam ta sanin ubangijinka ka bautata masa kuma kai ka zamanto cewa ka san waye naka ka san waye ba naka ba saboda ba dama ka tambayi rago babansa amma kai yanzu an tambaye ka ina babanka za ka ce gashi shiriya ce ta alkur'ani ya nuna ƴan'uwantaka tsakaninka da wanda ya haife ka ya zama babanka da sauran danginka da sauransu ka san waye wannan waye wannan so alkur'ani ya zo saboda hidaya domin ya shiryar da mutane shi yasa annabi ya ce taraktu fikum amrai na bar muku abubuwa guda biyu ma tamassaktu bihi lan tadillu matakar kun yi riko da shi ba za ku taɓa ɓata ba alkitab wa sunna wannan shi ne na shida ikhrajun nas min az-zulumat fitar da mutane alqur'ani daga cikin hikimarsa shi ne fitar da mutane daga zulumat ila nur zulumat Allah ya kawo shi da jam'i na dufai dan ya fitar da kai daga dufai ya kai ka haske guda ɗaya tal in ya cire ka daga dufai to baya kai kawai zuwa ga haske me jam'in haske jam'in haske ila hausa to sai kai ka haske guda ɗaya tal saboda ɗan adam da aka haife shi yana cikin duhun jahilci yana cikin duhun munafurci duhun hasada duhun mugunta duhun keta duhun babakere duhun zalunci duk waɗannan in ka samu ɗan adam gayansa shi yasa alkur'ani ya ce khuliqal insanu halu'an na halicci mutum mai haɗama ne haɗama da baba ke da ɗan adam yake da shi haka na halicce shi gayansa kafin na turo shiriya ulilal insanu halu'an idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a sai ce illal musallin to kaga wadanda suka samu shiriya kenan su ne ba su da wancan duhu so alqur'ani ya zo ne saboda ya fitar da mutane daga dufu irin waɗannan dufan sallan ila nuril hidayah zuwa ga haske na shiriya shiriya guda ɗaya ce take ta alkur'ani hasken guda ɗaya ne shine na musulunci wannan shine hikimar alkur'ani na saukar da shi to gashi ba su ƙare ba kuma an ce lokaci ya karato haka za mu haƙurin mu tashi kenan ko a dai ba ka da aiki ne shi sa sai gari ya mari ya ina da aiki ha magana gaskiya ne ai mallam ha yanzu ba rubutu ne ba ai research ne yanzu ba zuwa zan yi inda kufa na gobe to kana cewa sai gari ya waye in gari ya waye ba za ka same ni ba gobe na yi laushi saboda haka zamu tsaya anan ni na ga kamar ciya ban ko a barka da zuwa ranka da ciya ban ba abin da zaka faɗa a'a to muna ma barka da zuwa Allah ya sa a gama lafiya Allah ya taimaka nan kuma ga mabudi mabudi ko akwai budewa ko kuma kai ma dai sai dai mu rufe to jama'a Allah ya muku albarka
amin
zamu yi addu'a ta musamman kasan nan ina ga ya muku tun abudewa na fara kada amma dai ka san ba irin mu ake ba wannan aikin ba kai hakuri dai ina godiya dai na gode Allah ya saka da ni wannan kasar wallahi tana buƙatar addu'a kuma dole kowa ya zama wajibi akan kowa ya roƙa ma ƙasar da alheri ya roƙa ma Allah kuma ya tsare ta daga sharri kamar naji a labarai ana cewa kowan ajiye sojojin wani abu ne a can to kafin su zo ma dai ga yadda muke ciki Allah ya kiyaye wannan ƙasar akwai buƙatar a yi mata addu'a ƙwarai wannan watan kuma wata ne mai alfarma wanda ake karɓan addu'o'i daga lokacin da kai suhur malam tsawon wannan wunin kada ka ɗauka sai da daddare ake karɓa da daddare kan ma'aika sha ruwa ma dama akwai azumi a bakinka ka roƙi Allah ka yi wai ta roƙo ka roƙa ma kanka ka roƙa ma danginka ka roƙa ma ƙasar nan muna cikin wani irin hali wallahi billahi da gaske nake gaya muku muna cikin wani irin hali don haka kowa ya sa ƙasar cikin addu'a wani ya ji muna ta tafka addu'a a kan ƙasar a huduba shi wai mamaki ma yake kai na ce lalle Allah ya sa ya ajiye ka a gurin da kake zaman lafiya ne wallahi shi ya sa baka gane abin da muke nufi ba da an kama mahaifiyarka za ka gane abin da ake ciki ko kuma da kai ne ka shiga hannu za ka gane abin da ake ciki ko kuma ka je asibiti ma gadon kwanciya ma babu za ka gane saboda haka ƙasar mu na cikin wani irin hali kuma ya jama'a kar kowa ya ɗebe ƙauna daga rahmar Allah wannan Allah ne ya hana la taqnatu min rahmatillah wasu in kana magana da sai su rinka ce maka wai ƙasar nan wai ba za ta gyaru ba kai ne ubangiji shi Allah a hadisul qudsi cewa ana inda zanni abdi ina nan a inda bawa na yake tsammani na ƴan ƙasa ku yi ma Allah zaton cewa ƙasar ku za ta gyaru wannan shine zaton ku a gun Allah za ta gyaru in dai wannan shine zaton ku to Allah zai gaskata zaton ku yace ana inda zanni abdi shi yasa banda Allah wani ya zo mutuwa idanunsa sun kakkafe harshensa ya fara karyewa baya iya magana yace masa ma za ta zunnu ila rabbik me kake tsammani a wajen ubangiji sai yace rahmatullah ina tsammanin rahmar Allah sai yace anta fi yace kana cikin rahmar saboda kikkiawan zato da yake ma Allah idan kana son ka gwada wannan maganar ka dora ma kanka kullun in za ka fita a gidanka ka ce ba za ka samu ba za ka ga in ka fita ba za ka samu ba ka gwada ka gani in kana son ka gaskata wannan maganar ko ka karyata ka yi ma kanka mummunan zato ka ce ya Allah zan fita amma na san ba zan samu ba to ka fita ka gani ba za ka samu ba saboda mummunan zaton ka ga Allah amma wallahi idan kafin ka fito ka ce rahmar Allah ta yarci komai zan samu wallahi za ka samu dan haka ku yi makasar nan kyakkyawan zato kuma ku yi mata addu'a Allah ya sa mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ga bayinka sun ɗaga hannayensu suna da bukatu iri daban-daban Allah muna roƙonka ya Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah Allah wannan ƙasa muna miƙa ta gare ka mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mai iyawa sai kai ya Allah Allah kai kaɗai ne za ka iya muna roƙonka ya Allah duk wani bala'i da duk wata musifa ka ɗauke mana ita a wannan ƙasa Allah ka wadata ƙasar nan da zaman lafiya ubangiji waɗanda suka rasa a cikinta ba su da abinci ka ba su waɗanda ba su da shi ka ba su ya Allah waɗanda ba su da lafiya a cikinta ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya ka ƙara musu lafiya masu shi ka taya su riƙewa ya Allah muna roƙonka ya Allah wannan ƙasar ka fitar da ita da halin da take ciki wannan jihar ta muna roƙonka ya Allah ka sanya mata albarka bangiji ka sanya albarka wannan garin kai masa albarka muna roƙonka ya Allah dukiyar mu da ilimin mu da ƴaƴan mu da matan mu da rayuwar mu duka ya Allah ka sanya musu albarka bangiji wannan wata da yazo bana muna roƙonka ka ba mu ikon aikata aikin alheri a ciki kuma ya Allah idan mun yi ka karba mana Allah matasan mu kai riko da kwakwalen su zuwa ga abin da zai amfane su duniyar su da lahirar su dattawan cikin mu ya Allah da suke ba da tarbiya Allah ka taimake su ka ba su ladan tarbiya masu mulkin mu Allah muna roƙonka kai musu jagora ka shiryar da su ka saka tausayi a cikin zukatan su ka saka su ji adalci ya Allah domin mu kubuta da mu da su dukan mu gobe gare ka ya Allah Allah ka ji tausayi ku kai mana rahama ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين